إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة goma ga Ramadan hijira ta 1447 daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 za mu shiga suratu Muhammad a yau insha Allah ita wannan suran gaba dayanta tana dauke da bayanin wajibcin bin annabi Muhammad wajibi ne a bi manzon Allah wannan suran gaba da abin da take magana akai kina wato kafin mutun ya tsira a ranar tashin kiyama sharadin tsira wato ya za a yi ka samu tsira a lahira shi sharadi shine al-imanu bima ursila bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gaskanta duk abin da Allah ya aiko annabi da shi muddin mutum bai gaskanta manzon Allah ba wallahi ba zai tsira ba saboda kai sa kaga sunanta ma suratu Muhammad saboda a nuna maka darajar manzon Allah darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yace mana
bismillahir rahmanir rahim الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
الذين كفروا ودن دسوك كافر جيم الله أغانا مغانا ني ودن دبس يدد الله با بس يدد أنه محمد با دون أكا چه ودن دسوك كافر جيم با ويسنك الله تقعي با دون أبنا كافر جي سن يددش saboda haka ba su yarda da Allah ba ba su yarda da annabi ba ba su yarda da alqur'ani ba shi yasa Allah ya kira su alladhina kafaru wasaddu an sabilillah kuma suke hana a bi hanyar Allah bayan su sun ki bi hanyar Allah kuma suna hana wasu bi to sai Allah ya ce aballa a'malahum ya bata ayyukansu kaga maganar farko a wannan sura duk mutumin da ya kafirce dai aikinsa ya ɓaci duk wanda ya kafirce aikinsa ya ɓaci nan dai da Allah ya ce a balla a amalahum Allah ya ɓata ayyukansu waɗannan ayyuka ne na alkhairi wanda kafirai ma suna yi akan samu kafiri ya zama mutumin kirki min it'ami ta'ami aka samu abin da ya kama daga cin abinci da ciyar da abinci da sada zumunci halayen kirki ana samun kafiri yana da su wani kafirin ma hal masallaci yana ginawa ana samun kafirai waɗanda za ka ga suna ba da taimako ta wajen duka wani hidima wata hidima da ta shafi aikin alheri to duk wani aikin alkhairin da yake yi Allah ya ce ya bata shi babu lada akai me dalili saboda ya kafirce don haka a suratul nur akwai wurare da yawa cikin alqur'ani inda zaka ga misalin haka inda mutum ya mutu kafiri to ba zai cire ban aikin sa ba وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا وَنَا تَنَا سُورَةُ الْفُرْقَانِ آية 21 الله يقول دُقْ أَبْنَا سُكَ أَيْكَتَا فَقَنَا نَمْبَا أَرَيْجَ قُومِ بَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ دُوَنَا أَيْكِنْ دَمُتُنْ يَا أَيْكَتَا الله يقول زي كَامَ وَنَا أَيْكِنْ يَلَالَ تَشِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا za mu mai da wannan aikin ya zama kura ne wanda ake gudar da shi don haka babu lada a kai a suratul nur fa walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wanda Allah yake bada misali da aikin kafiri shi kafiri daga duniya yana gani kamar akwai ayyuka masu kyau wanda zai taras a lahira to Allah ya bada misali da aikin sa nan ma dai a suratul nur Allah ya ce hatta idza ja'ahu sai ya zo lahiran lam yajidhu shay'an ba zai samu komi ba wa wajada Allah indahu fa wafahu hisabahu to kaga wannan ya gwada cewa aikin kafiri gaba ɗaya Allah yana bata shi wanda shine Allah ya faɗa mana anan الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم wannan haka zaka gani ta ko ina a cikin alqur'ani wanda ya mutu yana kafirci Allah ya bata aikin sa wa yake samun ribar aikin sa a lahira sai Allah ya fada mana a gaba
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا إيماني ومسكوا إنغنتتم أيوكا kaga can ana maganar kafirai ne nan kuma ana maganar muminai Allah ka samu ne wadanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai nan fa bai tsaya ba dan kai imani dan kai aikin kwarai aikin bai kare ba Allah ya ce wa amanu bima nusila ala muhammadi sun gaskanta abinda aka saukar da shi ga annabi muhammad tunda aka ce abinda aka saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba alqur'ani kadai bane hadda sunnar manzon Allah don haka don kai imani da alqur'ani babu ruwanka da hadisi aikin banza ne dole sai ka yarda da duk abinda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya faɗi wannan saboda karfafawa walladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka yi gaskanta abubuwan da aka yi ta saukar da su ga manzon Allah sai Allah ya ce wa huwal haqqu min rabbihim kuma gaskiya ne daga wurin Allah abin da ya zo ga annabi daga wurin mahaliccin su ne Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dace da wannan siffa kafara anhum sayyi'atihim Allah zai kankare musu laifukansu idan ka dace ka mutu da imani ka gaskanta Allah ka gaskanta duk abin da aka bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah zai goge maka laifuka wannan fa ba sai ka nemi gafaran ba sakayyar ka ce da Allah zai maka zai goge laifuka ba ka ma nemi a goge ba Allah ya ce wa aslaha balahum kuma zai shirya al'amuransu shirya al'amari shike sa mutum ya tsira a lahira wanda Allah bai shirya al'amarinsa ba wallahi ba zai tsira ba wanda Allah bai shirya al'amarinsa ba to ba zai tsira ba don haka yasa da Allah ya ce zai goge musu laifuka sai ya ce kuma zai shirya al'amuransu Abdullahi ibn Abbas yana fassara wannan da cewa asamahum ayyama hayatihim me ake nufi da shirya al'amura wato Allah zai kare mutane a lokacin da suke da rai. A lokacin da kake da rai sai Allah ya baka kariya yanda ba za ka bata aikinka ba, yanda za ka mutu da imani. Inna hadha al-islah ya'udu ila islahi a'malihim hatta la ya'asu. Wato Allah zai ta baka kariya saboda karka aikata abin da zai bata maka lahira. Kaga wannan shike sa mutun ya tsira a lahira saboda taimakon Allah. Allah shi yake taimakon mu, yana tsare mu. In banda haka sai mu ta bata ayyukan mu. Kuma wannan yana daga cikin muhimman abin da ya kamata mu sani. Babu abin da ke sa mutun ya tsira a lahira face idan Allah ya gyara al'amarinsa. Saboda haka in ka dubi labarin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam, misali Yahudawa da yake suna da ilimi, ya zo ta hadisin Abdullahi bin Qais al-Ash'ari wanda ake kira Abu Musa al-Ash'ari, ya ba da labari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin Madina, Yahudawa suna zuwa majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace kana al-yahudu yata'aqasuna inda an-nabiyyi, sai Yahudawa su kirkiro atishawa da gangan, sai mutum ya kirkiro atishawa a kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari yace raja'a an yaqula lahum yarhamukumullah, suna fatan Annabi ya ce yarhamukumullah, wato Allah ya muku rahama. Suna fa Annabi ya faɗi wannan. Ai Annabi yana faɗin haka ga musulmai. Idan musulmi ya tashawa yayi hamdalla sai ka ce yarhamukumullah, ka masa addu'a Allah ya maka rahama. To amma shi Annabi ba zai ce musu yarhamukumullah ba, za su kirkiro atishawa ya ta'atasuna. Kaga da gangan aka kirkiro atishawa. Idan suka yi sai Annabi ya ce ya hadikumullahu, Allah ya shirye ku, wa yuslihu balakum, kuma Allah ya shirya al'amarinku. Kaga abubuwa guda biyu Annabi yake roƙa musu. Su da yake ba su da basira, su suna jiran Annabi ya ce yarhamukumullah, Allah ya muku rahama, saboda suna ganin idan Annabi ya ce Allah ya muku rahama shikenan sun samu rahamar Allah, shine sai Annabi shi kuma ya musu addu'an da tafi dacewa da su. Addu'an da tafi dacewa da su ita ce shiriya. Ya hadikumullah, Allah ya shirye ku. Idan Allah ya shirye ka nan ma baka tsira ba, sai ka samu dacewa da gyara al'amura. Shine sai Annabi ya ce wa yuslihu balakum, Allah ya gyara al'amuranku. Idan Allah ya shirye ku, kaga ka samu shaidar abin da ke sa mutum ya samu aljanna. To amma shi ɗaya bai isa ba, sai ka mutu baka ɓata aikinka ba. To wannan shine gyara al'amura wanda Allah yake yi. Yana littafan hadisai da yawa, akwai riwaya da ta zo Annabi yakan ce hadakumullahu kawai, maimakon ya hadikumullahu wa yuslihu balakum, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadakumullah, Allah ya shirye ku. To wannan hadisin ya inganta. Me yake nuna mana? Wannan yana nuna mana muhimmancin gyara al'amari. Baya ga cewar ka samu shiriya, kana buƙatar kuma Allah ya gyara al'amarinka. To wannan kuma yana buƙatar addu'a kullum. Don saboda haka dole za ka yi ta addu'a, Allah ka shirya al'amarina, Allah ka gyara. Ibnul Qayyim al-Jawziyya, akwai littafinsa da ake kira Miftahu Dari Sa'ada, juz'i na uku shafi na 68. Ibnul Qayyim al-Jawziyya ya ba mu labari, yana ba mu labarin yadda rayuwa take kafin Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace mimma kana al-jahiliyyatu yatatayyaruna bihi, mutanen jahiliya suna camfi. Daga cikin abin da suke camfa yace tasha'amuna, yani minhu, yani al-qutas, suna camfin atishawa zamanin da, wato kafin Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafirai suna camfi game da atishawa. ba sa daukan atishawa kamar dabi'a wanda yana iya samun kowa, suna daukan atishawa wani musabbabin sharri ne. Wa kana tasha'umuhum bil atsa ash-shadida, kuma champin da suke game da atishawa, Ibn al-Qayyim yace champin yana da tsananin gaske, ashaddu yafi duk wani champi da balarabe yake. Saboda haka in kana son ka zauna lafiya, kar ka atishawa kusa da mutum. In kai atishawa kusa da mutum, mafi karanci shine kunduma maka ashar, ko kuma ya maka mummunan addu'a, mafi karanci kenan. To shine sai Ibn al-Qayyim jawaba yake ta bada misali, yace kama yuka an ba'dul muluki, wato akwai wani mai mulki anna musamiran lahu, to ka san masu mulki suna da masu zuwa su yi musu hira musamman. Shi mai mulki yana da abokan hira wanda ka'ida kenan za zo na a yi ta bashi labari a ɗebe markewa. Zamanin da masu mulki suna da wannan, ana kira al-musamir, shine abokin hira na mai mulki. To wannan abokin hiran, an zo ana ta hira da mai mulki, a tasa shadidatan ra'atu, sai wannan abokin hiran ya yi wani atishawa mai ƙarfi. Wannan atishawan da ya kuwa sai da sarkin ya firgita saboda tsaban ƙarfin atishawa. To dama can kuma atishawan gaba ɗaya ma ba sa so, sun camfe shi. Fagadibal malaku, saboda al-maliku, sai mai mulki ya fusata. Dama can an camfi atishawa, yanzu gashi wannan ya atishawan da har ma ya razana sarki. Faƙala samiruhu, sai shi wannan abokin hiran ya ce, sha wallahi ma ta'ammatu zalika, ce na rantse da Allah mai girma ka yi haƙuri, ba da gangan ba ne, ba da gangan ne ba, zuwa min yayi. To mutanen jahiliya ba ruwansu da maganan cewa atishawa ɗabi'a ce, a'a, atishawa ba ɗabi'a ba ce. Walakin haza utasi ya ce, ka yi haƙuri, kar ka ɗauka na yi da gangan ne, wannan shi ne atishawa na, kuma duk yadda ka ji na yi da ƙarfin nan, to haka atishawa na yake. Duk wanda ya sani ya sani, yana ta ƙoƙarin ya kare kansa. Ya sarki ya ce, to tunda ka yi gaggawan kawo uzuri, nan ɗan saurare ka. Amma abin da ke so ka gane, wallahi la'in lam ta'atini bi man yashhadu laka bi zalika la'aqtulannaka, sauƙin da ka samu kenan, yanzu zan rage maka, don ba zan kashe ka ba a yanzu, amma jinkirin zuwa lokacin da za ka kawo mu wanda zai ba da shaidar haka atishawan ka yake. Kai atishawa, sai hankalin mutum ya tashi. Faƙala, sai ce, to zan yi ƙoƙari in kawo maka shaida. Da ce, akhrijni ila an-nasi la'alli ajidu man yashhadu li, wannan abokin hiran ya gaya ma dogari, ya ce, to taimaka ka fi da ni daga fada, saboda in yi ƙoƙari in samu wanda zai bani shaida. Ya tafi ya dinga nema, fa ukhrija wa qad wakkala bihi al-awana, kuma lokacin ma da ya fita daga fadan, ka duba sharrin wannan sarkin, mutumin da yake zuwa yana maka gira kullum don ya yi kuskure sau da ya kamata a yafe marko, ina ai saboda camfin atishawa da suka yi, bai bar ma fadan ba sai da sarkin haɗa shi da wasu dogare, ya ce duk inda ya shiga ku bi shi don kar ya ɓace, don ya tozarta ni, ya ci mutunci na. Ya za a yi tarazan da sarki? Wannan ba shi ne laifinsa. To ina nan yana yawo, sai ya samu wani, shi wannan da ya samu, sai ya mar bayani, ya ce, to kaji ga abin da ke faruwa, kuma gaskiya yanzu dai rayuwata ta zo ƙarshe, saboda in ban samu shaida ba, sarkin nan zai kashe babu kushi. Ai, kaga dogare ga sunan yin tafiya muke da su. Mutumin ya ce, haka ne? Ya ce, to mu je fada, ni zan ba da shaida. Wannan fadin labarin Ibn al-Qayyim, ce, na'am, ana ashhadu laka, ce, kar ka samu damuwa, ni zan ba da shaida. Fa nahaba ma'ahu, saboda aka suka yunkura, aka dawo fada, kuma aka tarar da mai mulki. Saboda aka sai ya ce, mar, to dama na ce ka kawo min shaida wanda zai ba da shaidar haka attishawan ka yake. Sai ce to gashi na samu. To ya ce kai ne zaka ba da shaida? Ya ce na'am ayyuhal maliku ana ashhadu anna hadha ar-rajula yawman atasa, na ba da shaida wato na tabbata na taba gani wata rana da wannan mutumin yayi attishawa da ya gwabza attishawan nan fa tsara dirsun min adrasihi, sai da turmin haƙorinsa ya balle ya fito. Sai sarkin ya ce kai tsaya, ya ce ut ilayya hadisaka, ka sake wannan magana inji don wannan gabar ban fahimce ta da kyau ba. Shine sai ya sake faɗa, ya ce masa babu shakka ni na gani ranar da mutumin nan ya yi attishawa sai da turmin haƙorinsa ya ballo, ba ma haƙorin gaba ba, turmi na baya, sai da ya balle ya fito waje don tsabar ƙarfin attishawa. Domin da sarkin ya fashe da dariya ce to wannan kam da alamar dai haka halinsa yake, ni na ma yi sa'a da bai kashe ni ba. Wato sarkin ya yi arziki da bai kashe shi ba. Ce ayyuhal maliku ana ashhadu lahu, tabbas zan ba da shaida. To kaga wannan mutumin ya kare shi. Abin da ya sa Ibnul Qayyim ya kawo wannan labari don ya nuna mana yanda Larabawa suke da tsananin camfi, camfin su yana da tsanani fiye da duk wata al'umma da ka sani, kuma a camfin ma babu abin da suka camfa kamar attishawa. Shine sai Ibnul Qayyim Jauziyya ya ce to falamma ja'a Allahu bil Islam, ana nan sai gashi Allah ya kawo addinin musulunci, ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana zuwa Abu Tala bi rasulihi ma kana alaihi aljahiliyatu taf'aluhu, lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, to Allah ya sa annabi ya yi ta faɗa da al'adu suna da ɗimbin yawa. Manzon Allah ya dinga kawar da miyagun al'adun Larabawa. Daga cikin miyagun al'adun nan sai manzon Allah ya ba da himma akan attishawa. Wannan attishawa da kake gani, kai kana ganin kamar abu ne mai sauki, zamanin jahiliya wata musiba ce, in ka yi ta to wallahi wani sai ya zage ka. Kai ka san kuma attishawa na zuwa mutum ba zaɓin shi ba ne, haka kawai za ka ji abin ya zo maka. To su kuma ba su yarda cewa haka kawai ba ne ɗabi'a ba ce, saboda haka in ka yi to ko dai a tsine maka ko kuma a kunduma ma a shar, wani ma dambe za ku kama, saboda shi yana ganin kawai kai ka zo mai da wata musiba a rayuwar shi. Shine da annabi ya zo sai ya karantar da mu ita attishawa. Idan mutum ya yi abu na farko da ya kamata ya ce alhamdulillah, idan ka yi attishawa sai ka ce Allah na gode. Kaga annabi ya karantar da Larabawa ita attishawa, ashe wata cuta ce da Allah ya taimaka ma ɗan adam ya fitar. Attishawan nan da kai ka fitar da wata damuwa ne, in ba dan ka fitar da wannan damuwan ba mamaki da ka samu illa a jikinka. Don haka yasa kana attishawa sai ka yi ma Allah godiya. Idan ka yi ma Allah godiya, wanda yake kusa da kai sai ya maka addu'a, Allah ya maka rahama, kai kuma sai ka maida wannan addu'a da kai. Maimakon abinda Larabawa suke a da, in mutum ya ci shawa ƙarshenta dai dambe ne maza a koma ana yi, to sai annabi ya ce a'a, in mutum ya ci shawa ya tuna ni'imar da Allah ya masa sai ya ma Allah godiya. Shine ya ce naha ummatahu an tasha'um wa tatayyur, annabi ya ce ma al'ummarsa kar ku yadda ku riƙa camfi da attishawa. Attishawa ba wani abu ne wanda shaidan ke sawa ba, ɗabi'a ce. Abu na farko da annabi Adam ya yi lokacin da Allah ya halicce shi attishawa ne. Annabi Muhammad shi ta ba da labarin waɗannan abubuwa saboda mutane su gane akwai abin da ya zamanto halitta ce, don haka mutum ba zai iya hana kansa ba. Ba daidai ba ne ka ringa alaƙanta shi da shari. Wannan yana daga cikin rahamar Allah da ya tabbatar mana ta dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. shi ne yace walam ma kana du'a'u 'ala al-'atisi naw'an min adh-dhulmi wal-baghi ja'ala ad-du'a'a lahu bi lafdhi ar-rahma da can idan mutun yayi atishawa to sai zama idan ma kalma za a fada masa addu'ar ba ta kware bace to sai Allah ya canza da Allah ya canza sai ya ce abinda za ku yi ku roƙa masa rahamar Allah al-munafi lidh-dhulmi a kaga idan aka roƙa masa rahamar Allah wannan ya raba shi da zalunci domin wanda kai da kai atishawa kana tsoron za a cutar da kai sai gashi wanda kai atishawan kusa da kai yana cewa yarhamukallah me kake gani ai hankalinka ya kwanta da fa kai in kai atishawa to ba mamaki wani ya make ka to kamar da wannan sarki ya nemi gaba daya halaka mutumin saboda atishawa kuro kuma wannan mutumin ba fa baku bane a gurin sa abokin hiran shi amma saboda atishawa ya rantsi sai ya kashe shi to don haka yasa annabi sai ya canza al'amarin a maimakon mugunta ga mutane saboda sun yi atishawa a roƙa musu rahamar Allah don haka in mutum ya atishawa ya ce yarhamukallah yarhamukallah kaga maimakon wancan cuta da ake tsoro to sai zama annabi ya canza da rahama rahama kuwa al-munafi lidh-dhulmi rahama ta kore zalunci wa amara al-atisa an yad'uwa lisami'ihi sai annabi yayi umarni ga mai atishawan tunda wancan ya maka addu'a to kai ma ka masa addu'a wa mushammitihi bil maghfira ya roƙa maka rahama kai kuma sai ka roƙa masa gafara da shiriya da gyara al'amura abubuwa guda uku ka roƙa masa al-maghfira wal hidaya wa islahil bali don haka abubuwa uku annabi ya ce a roƙa wa mutum idan mutum ya atishawa ko dai a wata riwaya zaka samu annabi yana cewa yaghfirullahu lakum yaghfirullahu li wa lakum ko ghafarallahu li wa lakum wanda yanda littafin fiqh suke bayani ko kuma yahdikumullahu wa yuslihu balakum kaga nan ma addu'o'i ne Allah ya gafarta muku ko kuma Allah ya shirye ku Allah ya gyara al'amuranku to amma su yahudawa suna so ne annabi ya ce Allah ya muku rahama ko Allah ya gafarta muku da yake su batattu ne sai suke ganin kamar sun fi annabi dabara kamar sun fi annabi wayo kamar sun fi annabi ilimi in dai ka yarda mutum annabi ne ai kai ka san ya fi ka ilimi in dai ka yarda wannan annabi ne kuma suna halartar majalisin manzon Allah kullum za a zo majalisin annabi idan annabi zai karantar yahudawa za su zo su zazzauna amma kullum tunaninsu sun fi manzon Allah ilimi ka duba batacce in ba batacce ba wa zai yi tunani ya fi annabin Allah ilimi shine sai mutum ya atishawa da gangan shi kuma annabi ba zai bar addu'a ba ya riga ya san da gangan kai atishawa ta yi ne saboda me annabi ya sani ta yi ne saboda annabi ya ce ghafarallahu laka ko yaghfirullahu laka Allah ya gafarta maka ko kuma yarhamukallahu Allah ya maka rahama idan aka ce Allah ya maka rahama kaga ko da kafiri ne mutum ya tsira annabi ya riga ya san rahama ga kafiri a kiyama ba za su faru ba saboda haka sai manzon Allah ya ce yahdikumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum bayan ya shirye ku ya gyara al'amuranku har zuwa mutuwa ba ku bata shiryar ba idan kun yi wannan sa'an to a lahira sai ku samu rahaman Allah kaga annabi yana gaya musu abinda su basu gane ba su suna son annabi ya ce yarhamukumullah Allah ya muku rahama sai annabi shi kuma yake nuna musu rahamar Allah a lahira tana da sharuɗa na ɗaya mutum ya mutu da imani na biyu mutum ya tabbata kafin ya mutu bai ɓata aikin ba to kaga ka'ida biyu kenan shi yasa sai annabi maimakon ya ce musu yarhamukumullah sai annabi ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku kuma Allah ya gyara al'amuranku fa yaqulu yaghfirullahu lana wa lakum amma idan musulmi ne fa abinda ya kamata ka faɗa kenan yaghfirullahu lana wa lakum aw yahdikumullahu wa yuslihu balakum ko da musulmi ne kamar sa wannan addu'an ta dace fa amma du'a bil hidayah me yasa annabi yake addu'a Allah ya shirye su sai yace falima annahu ihtada ila ta'atir rasul saboda ka'ida ce ya zamanto mutun ya samu bin tafarkin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
ragiba amma kana alaihi aljahiliya dole sai mutun ya bar abinda duk kafirai suke yi fada'a lahu yusabbituhu Allahu alaiha wa yahdihi ilaiha ibn qayyim yace saboda kai sa annabi yake maka addu'a Allah ya shirye ka kuma ya tabbatar da kai akan shari'a din har zuwa mutuwarka yace wa kadhalika du'a'u bi islahil bali idan annabi yace Allah ya gyara al'amuranku Allah ya gyara al'amuranku shine islahul bali sai yace to wannan kalma kalimatun jami'a kalma ce wanda take da ma'ana mai fadi kalmar tana ta tattaro ma'anan alkhairi mai yawa da annabi yake cewa yuslihu balakum wannan kalma yace kalma ce ta tattaro alkhairi mai yawa salahu sha'anihi kullihi wato Allah ya gyara al'amarinka gaba daya saboda haka Allah ya gyara rayuwarka ta duniya ya gyara rayuwarka ta lahira kaga islahul bali kalma ce take da ma'ana mai fadi وهي من باب الخيرات سوداك كما متن ne ace Allah ina roƙan maka alkhairi da alkhairi da shiriya al'amari duk kusan ma'anan su guda ne saboda baka kirga yawan alkhairi alkhairi yana da yawa to haka nan idan aka ce Allah ya shirye al'amarin wani nan ma alkhairin da yake ciki yana yawa yace fa amma du'a bil maghfira ita addu'a da cewar Allah ya gafarta wa mutum inda a dalilin atishawa ne faja'a bil lafdin yashmalu al atisa wal mushammita wannan addu'an da yake ta gafara ce sai ya zama zaka yi ta makanka da kuma wanda ya maka addu'a ibnu qayyim juziya yace zaka ce yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta muku liyatahassala min majmu'i da'wal atish wal mushammit lahumā kaga wannan addu'ar ta shafi wanda ya gaida mai atishawan da kuma shi mai atishawa yani al maghfira war rahmatu ma'an shine bayan ya gama bayani sai ya ce fa salawatullahi wa salamuhu ala al mab'uthi bi salahi dunya wal akhirah ibnu qayyim juziya yace tsiran Allah da aminci su tabbata ga annabi Muhammad wanda Allah ya aiko shi domin ya gyara duniya da kuma lahira babu shakka haka ne idan ka dubi duk wata sunnar manzon Allah zaka ga ilimi a karkashinta kuma in ina ma ka san tarihi kafin wannan sunna ta zo duniya da ka gane albarkanta kaga mu yanzu muna ganin atishawa wani abu ne mai sauki kai atishawa ana maka baka san rahamar Allah da ke tare da wannan atishawan ba musibar da ta auku a zamanin jahiliya a kanta Allah kaɗai sai yawansu amma annabi ya gyara ya kawar da ɓarna ya canza sharri ya kawo mana alkhairi maimakon mugunta annabi ya tabbatar da soyayya a tsakaninmu maimakon mummunan addu'a annabi ya karantar da alkhairi addu'an alkhairi a tsakaninmu shine ibnu qayyim yake cewa duk wani alkhairin duniya da lahira to ka'ida ce dama sai ka bi ta hanyar manzon Allah da ka samu sallallahu alaihi wasallam to kaman yanda Allah ya faɗa ne a suratu Hud aya ta 17 mun karanta a tafsirin suratu Hud afa man kana ala bayyinatin min rabbihi aya da Allah yake cewa wa yatluhu shahidun wanda a ƙarshe yake cewa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma can gaba sai Allah ya ce ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi min al-ahzab ka gani wato Allah ya hada rahmat da ya turo ma duniya al-qur'ani rahmat annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da al-qur'ani rahman sai Allah ya bada misali da annabi Musa yaya zuwan annabi Musa ga duniya ya kasance da ya duniya take kafin zuwan annabi Musa bayan annabi Musa ya zo Allah ya saka ya bashi littafi saboda haka zuwan annabi Musa yake kama da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam To wannan yana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da dole kai riko da karantarwar manzon Allah kafin ka tsira a ranar tashin kiyama. Domin Allah ya ce, wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'idu. Duk wanda ya kafirce ma annabi Muhammad, sai aka ce min al-ahzabi. Min al-ahzabi ana nufin daga rundunonin kafirai. In ka ce Yahudawa ai kafirai ne ko Nasara kafirai ne, masu shirka kafirai ne, to Allah sai ya ce al-ahzabu kawai. Ka daina ma wahal da kanka. Duk wani kafiri daga kowane iri idan bai yadda da manzon Allah ba, mai Allah ya ce fannaru maw'idu, wuta ce alƙawarinsa sai dai in bai mutu ba. Allah ya kare mu. Wannan yana cikin abin da Ibn Taymiya ya yi sharhi a kai a littafin Majmu'u Fatawa mujallad na 18 shafi na 62, ya ce wa hadha ya ummu jami'a man huwa ala bayyina min rabbihi yatluhu shahidun minhu fal bayyina al-ilmu an-nafi'u wash-shahidu alladhi yatluhu. Wato Allah ya bada misali da Al-Qur'ani, ya bada misali da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Al-Qur'ani ita ce hujja. Wanda ya zo da Al-Qur'ani shine manzon Allah, sannan kuma dole ka karba kai aiki da shi. Shi yasa yake cewa wa zalika yatanawalu ar-rasula wa man ittaba'ahu ila yawmil qiyama. Ba kuma Annabi kadai ba, dole sai ka bi tafarkin waɗanda suka bi manzon Allah. Fa inna ar-rasula ala bayyinati min rabbihi, babu shakka Annabi Muhammad yana kan gaskiya, wannan duniya ta tabbatar. Wa muttabi'ihi ala bayyinati min rabbihi, shi ma wanda ya bi manzon Allah yana kan gaskiya da kuma hujja. Don haka yasa qala fi haqqir rasuli fi suratul an'am ayata 57 a suratul an'am, Allah ya ce ma annabi ka gaya musu, qul inni ala bayyinati min rabbi wa kazzabtum bihi. Qul inni ala bayyinati min rabbi, ni ina kan wata hujja daga wurin Allah. Me wannan hujjan? Alqur'ani. Ni wa me wannan hujjan? Shine Alqur'ani. A suratu Muhammad sai ba da misali da ita wannan wata aya, afa man kana ala bayyinati min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wa taba'u ahwa'ahum, wanda zamu iso ga wannan aya, ita ce aya ta 14 insha Allah. Ibn Taymiya ya ba da waɗannan misalai, saboda haka sai ya kawo hadisin Abu Huraira. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, yana babu wujubil iman bi risalati nabiyina Muhammad, hadisin 153. Mun sha karanta wannan hadisi, annabi sai da ya rantse, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, na rantse muku da wanda ran Muhammad ke hannunsa. Sai annabi ya ce, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, babu wanda zai ji labari ni Muhammadu na bayyana in dai a duniya ne. Wala sai ba da misali, ya ce ba wai cikin al'ummata ba, ba kuma wato kafirai kaɗai ba, ce wala yahudiyun wala nasaraniyun, ko da ba yahude ne ko da kirista ne. Summa ya mutu, idan ya yadda ya mutu, walam yu'min billazi ursiltu bihi, bai gaskanta abin da zo da shi ba, manzon Allah ya ce illa kana min ashabin nari, wannan mutum yana cikin yan wuta. Allah ya kare mu. Saboda haka yasa dole ne mu yadda da manzon Allah. Bayan mun yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu tabbata mun wannan aikin ba mu bata shi ba kafin mutuwa. To sai Allah ya ce a gaba, zalika bi annal ladina kafaru,
zalika bi annal ladina kafaru tabu'ul batila wa annal ladina amanu tabu'ul haqqo min rabbihim kadhalika yadhribu Allahu linnasi amsalahum.
Zalika bi annal ladina kafaru, sai Allah ya ce ai da dalili da yasa a lahira babu mai tsira sai wanda ya bi manzon Allah, ya ce ai saboda kafirai ittaba'u batila ƙarya suka bi. Ita kuwa ƙarya ba ta samar da aljanna, ƙarya ba ta samar da tsira. Wa annal ladina amanu, waɗanda suka yi imani fa, ittaba'u al-haqqa min rabbihim, sun bi gaskiya ne, wannan gaskiyar kuma daga wurin Allah mahaliccin su ne. Kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum, kamar haka Allah yake bugawa mutane misalan su. Ana buga maka misalin mumini, misalin kafiri, ga makomar mumini, ga makomar kafiri. فإذا لقيتم الذين كفروا
فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.
الله سبحانه وتعالى يتي فإذا لقيتم الذين كفروا إذا كنت مدكافري أياكي تونا شيسا كيرا إتونا سورة دسونا سورة الكتاب داما سونا يقول أبي سوك شهرا ana kiranta suratu Muhammad, wannan yafi shahara babu shakka. Kuma in ka dubi abin da take karantarwa, tsakanin abubuwa guda biyu ne, ko dai tana bayani game da darajar manzon Allah, koko tana magana game da yaki. To tunda wadannan abubuwa guda biyun bayanin su yazo a cikin wannan sura, in ka duba zaka ga bayanin da yafi yawa shine akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da haka yasa galibin malamai sun fi sa mata suna suratu Muhammad. La shakka an samu bayanai game da waɗannan sunaye guda biyu, suratul kitab, suratu Muhammad. Za ga ne a littafin ulumul qur'an, kamar al-itqan fi ulumul qur'an na al-imamu suyuti ya kusan duka a tafsirai ma, tafsiran in ka rubi littafin tafsiri na wannan sura za ka ga bayanai da malamai suka yi. Wato daga cikin abin da wannan suran take magana a kai, akwai yaƙi. Tana karantar da yanda ake yaƙi, kuma ta zo da bayanin da ba za ka samu a wata sura ba. Ta zo da wani bayani mai gamsarwa game da tsarin yaƙi, yanda Allah da kansa ya hukunta, wanda dalilin hakan ma ya sa kake ganin malamai da yawa suke kiran wannan sura suratul kitab, saboda irin ilimin da ta zo da shi game da yaƙin ba za ka samu a wasu sura. Ko da ka gani, to za ka ga bayanin da ya zo a nan ya fi yawa. Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai, kaga Allah yana koyar da Annabi yanda za a yi yaƙi. Allah da kansa yake koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanda za a yi yaƙi. Fa idza laqitumul ladina kafaru, idan yaƙi ya haɗa tsakaninku da kafirai, kaga wannan Allah da kansa yake faɗa. To abu na farko ga hukuncin Allah, fatarbar riqabi, a yi ta sare wuya. Wannan maganan Allah ne ta kansa, a yi ta sare wuya shine barbar riqabi. Wato mai Allah yake cewa idan yaƙi ya zo, ai kaga Allah Annabi ya hana mu yi fatan zuwan yaƙi. Annabi ya hana, shi yasa nan Allah ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru, ba wai ku kuka nemi yaƙin ba, yaƙin ya kawo kansa tsakaninku da kafirai. To idan yaƙin ya zo, to kai musulmi ka fi zaɓen yaƙin. Wato in yaƙi ya zo, ka daina gudunsa. Abinda ma Allah ya fi so shi ne ka yi yaƙin, saboda ka in za ka yi yaƙin ka yi da gaske. Da farko Allah ya ce darbar riqabi, a yi ta sare wuyan kafirai, kar a yi maganan sulhu, babu sulhu. In yaƙin ya zo, matakin farko a yi shi, wannan shi ne hukuncin Allah. Kuma Allah yana gaya ma Annabi ne da sahabbai, to yaushe ne za a daina sare wuyan? Sai Allah ya ce hatta idza askantumuhum, har sai kun jikata su, wato har balagtum fil qatli, kun tsananta ta wajen kisa ɗin, wa qahartumuhu, kun tabbata yanzu kun ci ƙarfinsu. Ba maganan a yi faɗa da a nuna ƙarfi ba ne, su kansu sun yarda cewa kun fi ƙarfinsu. To sai an kai ga wannan, to sannan za a yi sulhu. Amma matakin farko yaƙin ne. Allah ya sa mu gane. Fa darbar riqabi hatta idza askhantumuhum, afhamtumuhum shine balagtum fil qatli fashuddul wasaq sannan ku tamke dauri nan ma kuma kaga babu sauki kaga ta wajen yakin Allah subhanahu wataala yace kar asassauta a yaki idan yakin ya kawo kansa to ba daidai bane musulmi ya gudu shi yasa gudun yaki yake cikin alkaba'ir saboda an haramta in yakin yazo to ka tsaya ka yi shi saboda kai musulmi ka yadda akwai wata sakayya a lahira wanda tafi zaman duniyan dadi gaba dayansa saboda kai sa baka da tsoron a kashe ka dalili saboda koda an kashe ka aljanna tana jiranka saboda kai sa bamu da asara musulmi ba shi da asara idan an samu nasaran yaki ya ci ganima idan an kashe shi ne a yakin nan ma ya ci riba ya shiga aljanna don haka ba daidai bane musulmi ya ji tsoro ai ta sara wuya idan har aka cimma aka ci karfin kafirai to sai yace lokacin ne za a yi sulhu kaga kenan za an kakka mafursunoni to sai Allah yace fashuddul wasaqa fursunonin a tamke daurin su kaga kar a daure su a hankali a daure su da karfi in ka dubi littafin tafsiri kaman bayanin ma Ibn al-Arabi a littafin ahkamul Qur'an juz'in 4 shafin 9 tara al-ma'ana uqtuluhum wato abinda Allah yake cewa idan yaki ya shiga tsakanin musulmi da kafiri to musulman su yi kisan kafiran hatta idza kasura zalika sai kisan yayi yawa sannan za a mi sannan za a kulla alƙawarin sulhu saboda musulmi ya nuna ma kafiri menene shi ba mai tsoron mutuwa bane don haka yasa Allah ya karantar da mu yanda ma za a yi yaki wa akhastum man baqiya Ibn al-Arabi yace to idan kun kama fursunoni bayan an gama yakin fa au siquhum shaddan Allah yace idan za ku daure da ƙarfi au siquhum shaddan ku daure su da ƙarfi saboda lokacin ba a dade da gama yaki ba ba mamaki waɗannan fursunonin suna da zafin rai suna da tunanin inda suka samu wata yadda ma za su cuci musulmi shi yasa sai Allah ya ce a daure su da ƙarfi ba kamar yadda ake daura bayi waɗanda aka je cinikin su ba yace wal asr yakunu ba'da al mubalaga fil qatl Ibn al-Arabi yace abinda Allah ya faɗa ba za a kama fursuna ba sai an tsananta kisa in ka dubi yadda Allah ya kawo fa idza laqitum alladhina kafaru fa barbar riqabi hatta idza askantumuhum fa shuddul wasaqa kaga ya gwada cewa matakin farko shine kisa sai an tsananta kisan kafin nan za a kai ga daure su to wannan kuma ba wai dan kadai bane misali a suratul anfal aya ta 67 Allah yace ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi baya halatta ga wani annabi ya kama fursuna sai an zubar da jini a doron kasa kaga kenan maganar Allah guda ɗaya ce kuma wannan maganar ba wai ga annabi Muhammad kadai bace sallallahu alaihi wasallam magana ce ga kowani annabi ma kana linabiyyin kaga ba ma annabi Muhammad kadai ba baya taba halatta ga wani annabi an yakuna lahu asra ya kama fursunoni da aka fara yaki kawai shikenan sai aka kama fursunoni Allah ya ce hatta yuskhina fil ard sai an yawaita zubar da jini a doron kasa wato sai an zubar da jinin kafirai kafin nan ake kama fursunoni in ka kwatanta da wannan ayar kuma zaka ga haka ne izalakitum alladhina kafaru fa darbar riqabi hatta idza askantumuhum sanna sai Allah yace fashuddul wasaqa sai dace da wancan magana ta suratul anfal to shine Allah yace idan an tsananta kisa to sannan sai a tamke daurin fursunoni to tunda an kama fursunoni to ga tsarin abin da za a musu nan ma Allah da kansa ya bayyana fa imma mannan ba'du imma a musu alfarma menene ake nufi da alfarma a sake su a ce ku yi tafiya ku mun yafi amma waɗancan abubuwa guda biyu sai an yi su waɗannan matakai guda biyu sai an yi su idza laqitum alladhina kafaru fa barbar riqabi hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa shuddul wasaqa. To bayan an daure fursunoni anan ne Allah ya bada dama ana iya yin alfarma ga wasu a sake su a ce an yafe musu su yi tafiyar su. Wa in ma fida'an ana iya karban fansa, ana iya karban fansa, saboda haka za a ce kai ba za mu sake ka ba sai ka kawo kuɗi miliyan 10, to sannan sai a sake ka. Wannan a yaƙi halal ne, shi yasa Allah ya ce ko dai a sake su babu komai ko kuma a karɓi fansa kafin a sake su. Hatta taba alharbu auzaraha, haddai yaƙi ya saukar da nauyinsa. Wato wannan shine tsarin Allah game da yanda jihadi ya kamata ya tabbata. Zalika walau ya sha Allahu lan tasar.
Zalika walau ya sha Allahu lan tasar minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم.
To zaka ce me yasa Allah ya ce ai yaki zaka dauka kamar Allah bashi da iko, bai da karfi? Yace a zalika, wannan hukunci da kuka ji Allah ya ce ayi fada da kafirai, ayi kaza, kar ka dauka wai an fi karfin Allah ne. Walau ya sha'ullahu lan tasara minhum, inda Allah ya so da kun yi nasara a kansu ba ma fada. In Allah ya so kawai sai ka ji duniya ta musulunta, dan Allah ya so. Kar ka dauka wai musuluntar ya fi karfin Allah ne. Walakin me yasa Allah ya ce ayi yaki? Liyabluwa ba'dakum bi ba'd, saboda Allah ya jaraba sashin ku da sashi. Allah ya gwada ku, shin kun yarda da al'amarin Allah ko akwai shakka game da sha'anin addini? Shi yasa Allah ya ce aje ayi yaki, ba wai an fi karfin Allah ba ne. Allah yana iya sa duniya ta musulunta a kiftawar ido. Sai ya ce to kuma kar ku manta, wallazina qutilu fi sabilillah, kamar aka karatun da yayi, wallazina qatalu, ba ma an kashe ka ba, duk wanda ya tafi yaki, in dai yakin nan a hanyar Allah ne, falan yudilla a'malahum, Allah ba zai bata ayyukansu ba. Kaga kenan wanda duk ya tafi yaki. To idan muka dauki karatun wallazina qutilu, wadanda aka kashe su a yaki, kaga wadanda suka yi mutuwar shahada kenan, sai ya ce falan yudilla a'malahum, Allah ba zai bata ayyukansu ba. Ai muna magana ne akan wadanda Allah yake bata aikin su a duniya. To duk mutumin da ya mutuwar shahada, wannan mutumin Allah ba zai bata aikin sa ba a lahira. To wannan ka duba Allah da kansa ya tsara yanda ake yaki, da yanda ma ake samun ganima. Mun yi magana akan wannan karatun bulugul marami, inda muna magana akan fursunonin yaki. Akwai bayanin da Ibn Usaymin yayi a littafin Fathu Zuljalal wal Ikram, yana juz'i na biyar shafi na 487, yace kaga yanda Allah ya faɗa a wannan aya, to haka annabi ya gudanar da rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai saba ma Allah, yana bin tsarin Allah, kamar yadda Aisha ta faɗa, duk abin da Alkur'ani ya faɗa, to za ka ga annabi yana gaba wajen aiki da wannan abin. Ya ce haza aidan fil asra annahu yajuzu fida'uhu, wannan ayar kaga ta nuna mana babu laifi idan an kama fursunoni a yaƙi a ce ba za a sake waɗannan fursunonin ba sai an biya tara a kansu, sai an fanshe su. Wannan aya ta tabbatar mana da wannan hukunci. Wato yajuzu an ya'khudha fidya an qatlihim bi unasin min almuslimin, fa fi hadha alhadith anna ar-rasula, kuma idan muka dubi hadisan manzon Allah, idan ka dubi yaƙe da aka yi tun daga yaƙin Badar, Uhud, za ka ga yadda annabi ta aiki da ita wannan aya, yanda Allah ya faɗa idan an kama fursunoni wasu a sake su ba tare da an karɓi komai a gurinsu ba. Wannan shi ake nufi da almannu, imma mannan ba'du wa imma fida'an. Almannu shi ne an musu alfarma, an sake su ba karɓi komai ba, wanda ya tabbata annabi ya yi haka. sannan kuma annabi yayi musanye wanda yana daga cikin abin da ayat take ishara gare shi ko da ke bayanin bai fito karara ba wato annabi yayi musanye kamar misali idan an gama yaki an kama fursunoni musulmai ko sun kama fursunoni kafirai kaga kowane gefe kenan ya kama sojojin abokan fadansa musulmai suna rike da sojojin fursunoni na kafirai suna rike da fursunoni na musulmai bayan an gama yaki sai annabi ya ce to mu yi musanye saboda haka sai a kawo fursuna misali fursunoni 10 a madadin fursuna daya musulmi saboda zaka samu wani musulmin daya darajarsa koda ta yaki ne amma darajarsa ta sashin imani ba zaka samu yafi kafirai 10 to kafirai za su ce muna rike da wane musulmi ne idan kuna so mu sake shi sai kun sako mana fursunonin mu guda 20 ko kaza manzon Allah yayi haka din annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da wannan shine abinda Ibn Usaymin yake faɗa a tsari na yakin da Allah ya shar'anta masa annabi sallallahu alaihi wasallam fa da rajulain minal muslimin bi rajulin mushrikin annabi ya taba fansar mutun daya musulmi ya fanshe shi da kafirai guda biyu kafirai ne guda biyu annabi ya bada su saboda fanshi musulmi daya wato a qal mushrikin rajulan wa akhadha rajulain to wannan ma yana daga tsarin abinda Allah ya halatta mishi sai ya ce fa fihi jawazu fida'il asra al-mushir bi asir min al-muslimin wanda ya zo ta bayani ta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa idha damamtu ila ma sabaqa tabayyana annahu yajuzu fil asra shay'ani wannan sai ya nuna abubuwa guda biyu aka halatta al-awwal an yaqtalu na daya Allah ya halatta a kashe kafiri misali bayan an gama yaki an samu kafiri an kama shi fursuna Allah ya halatta a kashe wannan fursuna shi sa aka kawo kalma ta almannu alfarma kaga ba a kashe ba kenan Allah ya halatta bayan an gama yaki an samu fursunoni musulmai su kashe waɗannan fursunoni wallahi halal ne wannan ya tabbata a cikin alqur'ani ya zo ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam والثاني نبي أن تؤخذ الفدية من المشركين أنا إيا كربان فانسا ميمكوان أكاش كافري سي أكاش فانسا إما نكوئي وكما يكسن شيء أن چانزا دوان فرس نشيما وان دا كافري سوكا كاما يسا يتي أن يفضو بمالي تنا يواء چيتو بدا مساكي مكو وان فرس نمبا سي كن بيا مكوئي دبو كذا كو مليان كذا يجوز أن يفضو بمنفعة sannan kuma ba lalle bane ma sai da kuɗi dan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi usara badrin haisu atlaqahum ala an yuallimu ahla almadina wanda ta bayani ibn usaymin bayan an gama yakin badar aka kama wasu fursunoni kafirai ne wadannan fursunoni suna da ilimi sai annabi ya ce to kowa yana aiko dan uwansa yana aiko kuɗi wanda za a fanshe shi ko ba a samu wanda zai fanshe ku ba don haka tunda kuna da ilimi za mu ba ku yara a garin Madina ku koyar da su in ka koyar da yara kaza shikenan sai mu sake ka ashe kaga ana iya karban fansar bawa ta gefen hidima zai yi hidima idan ya yi hidima zuwa ga wani lokaci sai a yanta shi wahala ya tuzo an yi tulaku ya ce na'am ya tuzo zalika shin ana iya sake mutum bayan ya koyar da yaran zai zama dama sharadin da aka yi kenan shi yasa a wannan ayar Allah ya ce hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a hatta tada'al harbu awzaraha fa sara mukhayyaran baina salasati ashiya saboda kai sa Allah ya ba mu annabi zabi tsakanin abubuwa guda uku na daya alqatlu Allah ya ba mu annabi zabi idan an gama yaki a kashe kafirin da aka kama a kashe su Allah ya bashi wannan damar na biyu fida'an shine a karbi fansa na kafiri a sake shi sai na uku almannu ayi alfarmar ko ita ce a sake kafirin yayi tafiyarsa ba amma karbi fansan ba kaga ba a kashe shi ba ba a karbi komai a wurinsa ba an yi masa alfarma an ce yayi tafiyarsa wani a kashe shi wani a karbi fansa wani a kyale shi kaga kenan Allah ya ba mu annabi damar abubuwa guda uku kuma in ka dubi rayuwar manzon Allah haka zaka ga yayi ta faruwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da al'amura musamman ta sashin yaki abinda ya faru kenan sai Allah ya ce mene
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم
الله يقول سيهديهم ويصلح بالهم الله يا القواري زي شرية دسو سوى دوان دا يتفياج أكا كشيش دوان دا يتفياج بأكا كشيش بإن دي مسلمين الله يا دوك القواري مني سيهديهم zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma zai gyara al'amuransu saboda kai sa jihadi yana da falala mai yawan gaske jihadi yana da falala ka san Allah madaukake yana magana ne akan wanda ya tafi yakin walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum wadanda aka kashe su a hanyar Allah Allah ba zai bata ayyukansu ba ko kuwa walladhina qatalu fi sabilillah wadanda suka yaki a hanyar Allah falan yudilla a'malahum Allah ba zai bata ayyukansu ba sai ya ce sayahdihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma Allah zai gyara al'amuransu gyara al'amari shine Allah ya tsare maka aiki ya zama baka bata shi ba har zuwa mutuwarka saboda zaka iya aikin alkhairi amma daga baya shedan ya sa mutum ya bata aikin sa da kanshi Allah ya kare mu sai ya ce wa yudkhiluhumul jannata kuma Allah zai shigar da su aljanna arrafa halahum ya riga ya sanar da su game da ita da wannan kalma arrafa halahum ya sanar da su game da ita aljanna kalma ta dauki ma'ana daban-daban misali Allah ya sanar da mu game da aljanna a cikin alqur'ani Allah ya gaya mana ni'imominta saboda haka yasa ba sai ya kirga ni'imomin anan ba ya riga ya gaya mana ni'imomin da take cikin aljanna saboda haka musulmi babu abin da yake so a rayuwarsa kaman ƙarshensa a lahira ya kasance aljanna shi yasa sai Allah ya ce to zai shigar da su aljanna aljannan nan da ya riga ya gaya musu ita ya riga ya gaya musu wato sun sani kaga fassara ku take nan sannan kuma idan aka ce arrafa halahum an sanar da su ita aljanna to wannan yana nuna in ka tashi a lahira baka buƙatar a nuna maka hanyar aljanna ba kaman duniya bane ba kaman duniya bane hanyar gari sai an sa alama har ma a rubuta maka tsakaninka da garin yanzu kilomita kaza ne to lahira ba ta buƙatar alama a lahira babu alama kuma an samu hadisai da suka inganta misalin su shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'd bin Malik Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisin yana da tsawo zaka ganshi a Sahih Bukhari musamman a Kitabul Mazalim yana babu qisasil mazalimi ja inda al-Imam Bukhari ya kawo hadisin da ke magana game da gadan siradi hadisin sa yana Sahih Bukhari to Abu Huraira yace a cikin wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana bayan musulmai sun gama ƙetare gadan siradi Allah ka samu ni sai manzon Allah yake gaya wa sahabbai yace fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa kaga annabi yayi rantsuwa anan la ahaduhum duk wani dan aljanna bi manzilihi adallu minhu fi dunya ya fi gane gidansa na aljanna akan gidansa na duniya sai da annabi ya rantse yanzu kaga anan in mun tashi daga wannan karatun kowa ya san hanyar gidansu ba wanda zai ce sai an kai ka ka san hanyar gidanku ba sai an koya maka ba to amma annabi ya ce yanda ka san aljanna gidanka na aljanna ya fi yanda ka san gidanka na duniya saboda haka kenan ba ma'anar sai ka yi tambaya don Allah ta wani kwana aljanna ka take ko wace unguwa baka bukatar tambaya kuma hadisin yana sahihu al-adabul mufrad al-imam bukhari ya kawo shi al-kitabin al-adabul mufrad shine hadisi 375 fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi al-kitabin al-adabul mufrad kenan na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa la ahaduhum bi maskanihi maimakon bi manzilihi bimanzilihi adallu minhu fil janna fil dunya sai yace bimaskanihi fil jannati adallu bimanzilihi kana fil dunya maskanihi mazauninka a gidan aljanna kafi sanin sa akan mazauninka a nan duniya babu shakka wannan ya tabbata to kaga kenan wannan ayat ta dauki ma'anan haka to da Allah yace arrafaha lahu يدخلهم الجنة الله ذي شكد سوء الجنة ذاك شيء وازين هنا موسى الجنة إذا أنت شلاهرة سأل الله يتي أرفها لهم يا سند سوهن ينتا قادنا ما يدعو كيف سرنهك أي الله يا سند سوهن ينتا سوى ذاك يسا دكا تاش على هرة باقا تنبيرك واسيك وشي جدان الجنة داما الله يرغى يا سند كي إنك دو بيان الحافظ العيني littafin umdatul qari mujallad 12 shafin 401 yace inna ma kana adallu li annahum arafu masakinahum bi ta'ridiha alaihim bil gadawati wal ashi to yana daga tawilin da malamai suka yi ya akai mutum idan an tashi a lahira yake gane aljannan sa to tawili na farko wanda al-imam al-ayni ke fada mana shine ka san alƙawarin Allah ne idan musulmi ya mutu a kullun za a nuna mar gidansa na aljanna sau biyu da safi a nuna masa da yamma a nuna mar har tashin kiyama in dai musulmi ya mutu idan dai aljanna ce makomarsa haka ma mutumin da ya mutu wanda wuta ne makomarsa shi ma haka za a yi ta nuna mar wutan safi da yamma kaga tun kafin tsayuwar hisabi idan dai aka ce mutum ya bar duniya daga ranar da ka mutu zaka ga masaukinka daga ranar da Allah ya karbi ranka zaka ga masaukinka imma aljanna ko wuta Allah ya tsare to saboda ana ta nunawa a nuna maka yau a nuna maka gobe a nuna maka jibi a nuna maka gata to da aka ketare sarai ya ce to ga aljanna can a shekara da shekaru ana ta nuna ma sau biyu a rana sai malamai suka ce ai ba sai an gwatanta maka hanyar ba ka riga ka san hanyar sai kawai ka wuce to wanda kuma ya dan bambanta da hadisin Abdullahi ibn Salam wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri kenan hadisin Abdullahi ibn Salam abinda yace innal mala'ikata tadulluhum ala tariqil janna mala'iku su suke nuna wa mutane hanyar aljanna yaminan wa shimalan su nuna maka ta hagu ko ta dama kaga an samu riwaya guda biyu sai zama kamar suna karo da juna a hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya tabbata kamar yadda ayar al-Qur'ani ta nuna annabi ya ce mutane za su gane makomansu a gidajen aljanna ba tare da an nuna musu ba arrafaha lahu amma hadisin Abdullah ibn Salam mala'iku ne za su zo za su maka jagora kamar yadda ka san a nan duniya mutum shi ne maka jagora ya kai ka gidan da kake nema ko unguwar da kake nema to a lahira fa al-mala'ika tadulluhum ala tariqil janna mala'iku su za su nuna maka hanyar aljanna din dama ne za ka yi hagu ne duk mala'iku su za su kwatanta maka kuma hadisin Abdullah ibn Salam al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin yana da kyau shine al-Imam al-Ayni yace la ta'aruba babu karo tsakanin waɗannan hadisai guda biyu fa inna hadha yakunu mimman lam yuhbas ala al-qantara sai ya ce abinda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya nuna mana idan aka tashi a lahira musulmai kashi biyu ne akwai musulman da za su tsallaka gadan siradi Allah ka samu ne wanda ya tsallake gadan siradi idan ya isa gidan aljanna bai da jagora zai wuce wanda bai tsallake gadan siradi ba kaga musulmai kashi na biyu kenan sun fada cikin wutan amma dai duk da haka in dai a tun da akwai imani ko mai dadewa za a fidda su daga wuta a kai su gidan aljanna to kaga ai basu ketare siradi ba tun da basu ketare siradi ba idan sun gama zaman su a wuta azabar da za a musu an gama lokacin ceto yayi idan an fitar da su fa yutrahu ala babil jannati wanda hadisi ya tabbatar za a debo su ne a watsa su a kofar aljanna akwai wani rafi a kofar aljanna anan sai yake cewa yutamalu an yakuna zalika fil jami to shi daga nan shine mala'iku su za su kai waɗannan mutanen zuwa masaukan su a gidan aljanna mala'iku su za su nuna musu kaga ya gwada cewa wanda ya ƙetara siradi to shi wannan ba a nuna mar gidansa amma wanda bai ƙetara siradi ba to shi sai an nuna mishi kuma galibin malaman tafsiri suna cewa idza dakhala al-jannati al-janna yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum fa hum a'rafu biha min ahli ad-dunya wanda galibin malaman tafsiri suna zaben hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda suna nuna kamar shine wanda yafi inganta don haka yasa duk mutumin da ya tashi a lahira in dai zai shiga aljanna ba sai an markwatance ba Allah zai kai shi to wannan ya nuna mana falalar mutumin da ya tafi yaki ko da bai yi mutuwar shahada ba Allah subhanahu wataala yace walladina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'mal wadanda aka kashe su a hanyar Allah ko walladina qatalu fi sabilillah wadanda suka yi yaki a hanyar Allah Allah ba zai bata aikin su ba sayahdihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma Allah ya gyara ayyukan su wa yudkhiluhum aljanna Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahum Allah ya sanar da su hanyarta Allah ka sa mu koma mu ita ce aljanna ka gafarta mana kurakuran mu ka inganta ayyukan mu
amin
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك